ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم ترق وطن الجماد الآخرة شكرا تبدو آد المؤيد أربعين هجرة من ذكر أن محمد صلى الله عليه وسلم لجمع كذو مدينة shine kuma yi daidai da a 14 ga watan 2 shekara ta 2019 shekara miladiya. Za mu cigaba da karatu ne insha Allah ta'ala a cikin wannan littafi namu mai albarkar littafin Riyadus Salihin wallafar babban malami Abu Zakariya Muhyiddin Yahya bin Sharaf An-Nawawi Allah ya ji kamalin darama. A wancan sati da ya gabata muna cikin kitabu Iyadatul Maridi, mun kuma tsaya ne akan babi na 145. Babi na 145, za mu tashi babi na 146, babu istihbabi su'ali ahli al-maridi an halihi, babin da zai yi bayani game da tambayar iyalan mara lafiya game da halinsa. Babu laifi idan tsakaninka da mara lafiya akwai nisa da yawa, yana wani garin kana wani garin baka da damar da zaka je ka dubo shi, ko yana garin da kake ciki amma yanayin da yake ciki ne baka dama ka je ka duba shi ba, babu laifi ka tambayi wasu daga cikin iyalansa da kuke da alaka da su, ya jikin wane, su baka amsa ko kuma su gaya maka yadda jikin nasu. Wannan mustahabi ne a shari'a, ko da ba za ka je ka duba shi ba, wanda yake da alaka da shi ɗan uwansa to sai ka tambaye shi ya jikin wani, sai kuma sai baka amsa da yanayin jikin nasa ya biyu. Wannan mustabi a shari'a shine babin da zamu karanta insha Allah ta'ala. Anna Ali an ibn Abbas radiyallahu anhuma, wannan hadisi an karbo shi daga babban sahabi Abdullahi dan Abbas, yadda Allah ta kara tabbata a gare su shi da mahaifin sa Al-Abbas, yace anna Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, hakika Ali ibn Abi Talib yarda Allah ta kara tabbata a gare shi, kharaja min indi rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya fito daga wajen manzon Allah tsira da aminci su kara tabbata a gare shi, fi waja'ihi allazi tuwfiya fihi, a cikin rashin lafiyar da annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi yayi wafati a cikin ta. Rashin lafiyar da annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi daga ita bai kara tashi ba. فقال الناس سي متاني da suka ga sayyidina Ali ya fito suka ce masa ya abal hasan, ya baban hasan alkunya sake na kaifa asbaha rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya manzon Allah tsira da aminci su kara tabbata a gare shi ya wayi gari, ya jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Qala sai sayyidina Ali ya ba su amsa da cewa asbaha bihamdillahi bari'an, annabi kira da aminci su kara tabbata a gare shi ya wayi gari da yardar Allah ko kuma da godiyar Allah, bari'an a matsayin kubutacce, kamar ka ce ya wayi gari jiki da sauki, babu laifi insha Allah ta'ala. Wannan hadisi rawahu al-Bukhari, Imam al-Bukhari ya rawaito wannan hadisi. Kuma wannan hadisi kamar yadda muka ji takin babin, yana mana bayani ne game da tambayar jikin mara lafiyar da ba za ta iya isa zuwa gare shi ba. Annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi ya fara rashin lafiya ne bayan kwanaki kaɗan da dawowarsa daga hajjin ban kwana, shekara ta goma bayan hijira. Annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi ya je hajjatul wada', wanda daga shi bai kare wani ba, a kafinsa kuma bai yi wani ba, shine hajjinsa na farko kuma shine na ƙarshe. Da wata daga wannan hajji ba yawa rashin lafiya ta kama annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi saboda adalci irin na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a wannan yanayi da yake cikin rashin lafiya ya ci gaba da raba kwana tsakanin matayensa wanda a lokacin ma baya iya tafiya sai dai a dauke shi daga wannan daki a kai shi wannan daki mutum biyu sa dakiya wannan yana nan gefe wannan yana nan gefe ya dafa ka fada wannan ya dafa ka fada wannan a ja shi haka a kai shi dakin wani annabi ka tambaya aina ana ina nake sai a ce mata kana dakin wani aina ana kana dakin wani wanda daga baya matayan nan sai suka fahimci abinda annabi kira da abin sai tabbata a gare shi yake so shine a ce mata yana dakin nana Aisha dan yafi jin dadin jinya a ciki saboda kamar yadda muka sani yana ɗaya daga cikin tana ɗaya daga cikin matayen sa wacce ya fi ƙauna bar ma ita ce wacce ya fi ƙauna a cikin su gaba ɗaya Allah maɗaukan sarki ya ƙara mata yadda to sai daga ƙarshe suka ba shi dama suka ce ya Rasulullah mun yarda maka ka je ai jinyar ka ɗakin nana Aisha tunda kawai tsantsan adalci ne irin nasa mara lafiya ne amma ba zai kwanta ɗakin da ba kwananta ba ne sai an ɗauke shi an kai shi ɗakin wacce kwananta ne banda guda ɗaya daga cikin ita ce na Sauda ita daman tun kafin wannan lokaci an dina raba kwana da ita abin da yasa kuwa ta tattara kwananta gaba ita ba na Aisha ita na Sauda dattijuwa ce ta girma sai ta fahimci manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi kamar hankalinsa ya kauce daga kanta yanzu baya ta ita ta fahimci annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi kamar zai iya rabuwa da ita da yake dattijuwa ce mai dabara mai wayo ta san abin da take kace ya rasulullah ni kwana na bawwana na Aisha idan ka ga dama ka zo magana maka ta na ban mata amma dai abin da nake so ka banna ci gaba da zama mutum mata kuma abin da ya kasance kenan ta mutu karkashin matayen sa in aka ce azwajun nabiyyi tana ɗaya daga cikin wanda zasu tashi a matsayin matan sa aljanna wanda duk wannan da tijantaka ta da tsufan nata ala yara fa baka da tashi ba inna ansha'ana hunna insha'a faj'alna hunna abkara haka Allah madaukakin sarki yake dukkanin mace duk tsufan ta inda ta shiga aljanna to za a yi celebration dinta a era ta dawo budurwa ira kan aljanna wanda kiran matan aljanna sun fi matan da aka samu a cikin aljanna kyau shine hurul ayn sun fi kyau yasa Allah madaukakin sarki yake wa imra'atin khafat min ba'liha nusuzan أو إعرابا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا إن شاء الله توصله خير وصلك السماء لك تشتي أكلت أنا سودة أنا آية تشتي إذا ما تتفس كنت بجري و دكوات دكي درشم كل عواج مزدنا وباب اللي في الزونة شيد إتا في سنه الله توصله خير لكنني أنا دما تابنا أس يسي كسن شيء تفرقون كمر تافت أكلت gudabi ta su yake to tsayar mai kwance fada ta yi rigima karshe dai igiyar a hannun take a hannun sa take ni ga dama sai ka tsaye sai to take ba shi kenan ba bai laifi ba ba laifi ne dan namiji ya saki mace ba laifi ba in dai bai yi sakin akan zalunci to amma in ta zauna aka yi sulhu menene abin da kake bukata ba dai kwana ba ne to lokacin da ka ga dama ka zo daki ne lokacin da baka so kuma ka je inda ka ga dama ba shi kenan ba ita ta samu riba shi na samu riba yanzu na saboda da ace irin matan mu ne yanzu ta dage ta yi rigima ta zauna akan kujeran naki da shi kenan sai Allah kira da mutum sai ta bata a garke shi to je ki wanzu wa ce wa kenan kanta taiwa amma da tai hakuri ta jure sai gashi shi ikon Allah ɗaya ce daga cikin matan da za su tashi aljanna a matsayin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai kasance da ƙarshe aka manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi izini akan yin jinya ɗakin da na Aisha akan ku yafa mu to sai kasance a lokacin in ba ɗan kusa kusa ba na gida gida ba kowa yake iya shiga ɗakin ba amma shi sai da ala'ai kun san kusancin su da manzon Allah ko sallallahu alaihi wasallam na farko dai sirki ne da biyu kuma ƙani ne kun ga shi a turubi yake ci a gida to alaka ɗan gida ne kai tsaye yake shiga to ya shiga gidan ya je ya dubo manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da ya fito mutanen da suke waje wanda ba su da dama irin tasa da ya su shiga gida kai ɗaya su je su ga annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi sai suke tambaye sa kaifa asbaha rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya manzon Allah kira da aminci tsara tabbata a gare shi wayi gari shi dai ba su amsa da cewa annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi wayi gari cikin koshin lafiya da godiyar Allah madaukakin sarki babu ne fi ga mutumin da ba za ka iya kaiwa zuwa gare shi baka tambayi iyalinsa yayi kamar da na san wannan al'ada ce mai kyau daga cikin al'adun bahaushe idan kana da mara lafiya da kuma da mutum shi maka ya mai jiki kuwa haka ne ko yawa musamman iyayen mu an kiyaye wannan al'ada kwarai da gaske ya mai jiki ce maka ai jiki da sun sannan malami suka ce hadisi kuma yana karantar da mu cewa kai da aka tambaya ya mai jiki to ka faɗi kalmar da take nuna samun lafiya ko samun sauki ga wannan mara lafiya dan a lokacin wannan rashin lafiya ta annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi daga ita bai tashi ba fa rashin lafiya ta sa kullun tsara gaba take tsani take karin amma sai idan Allah yace asbaha bihamdillahi bari'an kalma mai dadi kalma mai kyau ko da a tambaye ka a ciya mai jiki ka ce ai jikin na subhanallahi ba dadi ba dai diban ya jiki jiki alhamdulillah dan ba alhamdulillah ba ai ko a cikin bala'i kake dole ne ka gode wa Allah baba wuce yace ko a bakin kura kake sai ka gode wa Allah haka ne ko ko a bakin kura kake sai ka gode wa Allah ya mai jiki jiki dai alhamdulillah shikenan amma ba a so ka rinka dan fata ne na gari fata ne da kyau ka rinka kokarin kambamo wasu manyan abubuwa kana jigina ba ka ai jikin nan kana ne ba sai ai duk wanda ya ga wani anya ko zai tashi ba daidai bane ga kowa wannan kwarai da gaske wallahi akwai masu irin wannan ka tambaye mutum ai cutar nan tasa ai tunda naga ya fara kaza da kaza ba daidai bane ba daidai bane Allah ya samu dace a wata ruwayar al-Abbas ibn Abdul Muttalib baffan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kuma sai yake ga wasu daga cikin sahabbai cewa shi fa ya fahimci manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba zai tashi daga rashin lafiyar da yake ciki ba yace ya riga ya san yanayin da Banu Abdul Muttalib suke shiga idan mutuwa ta kusa yace ya ga irin wannan yanayin a fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam injuwa injal al-Abbas al-Abbas kowa ya san kuma shi ma dan gidan wane ne Abdul Muttalib ma'ana wannan shine abin da malamai suke cewa khibra kwarewa ce a rayuwa kwarewa ce a rayuwa wani yanayi ka fuskanci wani abu daga cikin abin da yake kewa da komo ba karantawa kai ba komai ba kamar misali dattawa iyayen mu na da zaka ga yanzu misali shekaran jini ko washe ne nake magana da wani baban mu haka zan wuce sai nake cewa ya sanyi take cewa ai ka bari ka gani sanyin nan ba tafiya yi ba mala yace akwai lokacin wannan sanyin bai dawo ba yace kake su ma akwai sauri akwai yanayin da idan ka ganshi za ka gane sanyi ya fita sai abin mutanen karkara mun san kaza wallahi washe gari ko sai aka tashi da wannan mugun sanyin da haka kaga aka ya gane khibrat yau da kullun ne kawai to irin wannan ne yake cewa ya fahimci irin abin da yake gani a fuskar Banu Abdul Muttalib idan mutuwa ta zo musu ya ganshi a fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yana gani annabi zai tashi daga wannan kafar kuma abin da ya faru kenan manzon Allah kira da amince tsara tabbata a gare shi wannan cuta ta kasance ita ce cuta ta ajali a gare shi sallallahu alaihi wasallam wannan da hadisi abin da yake karantar da mu shine musabancin tambayar jikin mamaci ga ƴan uwansa idan ba za ka iya kaiwa zuwa gare shi ba babu ma yaqulu man aisa min hayatihi baban abinda wanda ya ɗeba tsammani daga rayuwarsa zai faɗa idan mutum ya ɗeba tsammani daga rayuwa to me zai faɗa abin nufi a yanzu akwai cututtukan da likita idan ya je kan mutum ya gwada shi ya auna aunansa zai samu ɗan mutum ya ce wani ku je ku ci gaba da addu'a babu abin da za mu yi ba haka bane akwai abin da shi kansa likita zai gaya maka babu abin da ya sai ko dai a ce a ci gaba da addu'a me yake nufi lokaci kawai ake jira duk bincikensa da kwarewar ta likitan shi ta nuna masa cewa wannan mara lafiyar ba zai tashi ba tare da cewa idan Allah ga dama kuma zai miki amma dai shi a nasa irin binciken da nasa irin karatun da abin da yake ya komo a kansa ya nuna masa cewa wannan mara lafiya ba zai tashi to idan mutum kai kanka akwai halin da mara lafiya yake ciki yana ji a ransa kamar ba zai tashi idan mutum yana da irin wannan yanayi me ya kamata ya rinka karantawa shine zamu ji insha Allah ta'ala an Aisha radiyallahu anha qalat an karbo daga uwar muminai nana Aisha yadda Allah ta kara tabbata a gare ta qalat tace sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallam na ji manzon Allah tsira da amincin Allah ta kara tabbata a gare shi wa huwa mustanidun ilayya alhali yana jingine a jikina ya kunu yana cewa اللهم اغفر لي Allah ka gafarta min warhamni kaymar rahama wa alhitni birrafiqil a'la ka rifkar da ni da wannan tawaga wannan jama'a madaukakiya shi ne abinda annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi nana Aisha ta ji yana faɗa wannan hadisi muttafaqun alayhi Bukhari da Muslim ne suka rubuto shi dan uwa wannan hadisi ya faru ne a ranar ta ƙarshe ranar ƙarshe ga annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi a duniya lokacin nana Aisha ta jingina shi akan kirjinta tsakanin kirjinta da wuyanta yana jingine sai ɗaya daga cikin ƴan uwanta shine Abdulrahman ibn Abi Bakr al-Siddiq radiyallahu anhu ma ya shigo wanda ɗan uwanta ne da ya shigo sai annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kalle shi ya ga asuwaki a bakin sa yana gogawa shi Abdulrahman sai nana Aisha ta ga annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi ya sa mata ido ya zura mata ido sosai sai sai na fahimci kamar annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi yana buƙatar asuwakin da ne sai ta ce a kubuhu laka in karɓa maka ne kana so a lokacin manzon Allah kira da aminci tsara tabbata a gare shi ya uwa ko magana baya yi sai dai kawai ishara ya mata sai mata ishara da kai eh to laka sai ta kira Abdulrahman ta karɓa asuwakin sai ta juya ɗaya ɓangaren ta tauna masa shi ta tsaftace masa shi ta bashi ta ce tun da nake ban taɓa gani annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi yana asuwaki mafi kyau kamar wannan lokacin ya yi asuwaki ya goge bakinsa saboda me rana ce ta ƙarshe ana zuwa ana shirin zuwa a gana da Allah maɗaukakin sarki ta ce yana gamawa ya ɗaga idonsa sama sai ta ji yana cewa fir rafiqil a'la Allahumma fir rafiqil a'la Allahumma fir rafiqil a'la shi kenan ina fatan ta gida to menene ar-rafiqil a'la din shine tawaga madaukakiya shine wata watan ayata cikin kitabul anam to ayatul nisa yake mana bayani wa may yu'i Allah war rasul fa ulaika ma alladhina an'ama Allah alaihim minan nabiyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihin sai Allah ce wa hasuna ulaika rafiqa shine ar-rafiq al-ala ma'ana Allah madaukakin sarki dukkanin manzo ko annabin da ya mutuwa sai an bashi zabi shin a daurarsa ko a rabu da shi wannan wani keɓance ne daga cikin keɓance da Allah ya ba annabawansa da manzanni duk wani annabi da ya mutu sai Allah ya bashi zabi shin a daurarsa in ya yarda ko a rabu da shi idan ya ce ya yarda ya ɗauka sai ya ɗauka in kai ce bai yarda ba za a rabu da shi ina fata an fahimta yawa to a lokacin annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi an bashi zabin ne a daurarsa ko kuma a rabu da shi shine ka a daurarsa dan ya hadu da waɗannan tawa ga madaukakiya shine minan nabiyina annabawa wasu siddiqina da siddiqai wa shuhada'i da shahidai wa salihin da nagartattun baki ai babu wasu mutane mana garta kuma da waɗannan babu duk wanda zaka kira bayan waɗannan ne ko dai annabi ne kamar shi annabi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam ko siddiqi ne kamar sayyidina Abubakar Siddiq ko shahidi ne kamar sayyidina Umar da sayyidina Ali da sayyidina Uthman ko kuma salihi ne kamar sauran bayan Allah waliyan Allah nagartattu ina fata an fahimta to kaga dukkanin wanda zaka ambaci sunan shi a matsayin nagartaccen bawa salihi akwai wanda yake sama da waɗannan babu ko dai ya kasance a cikin su ko kuma ya kasance dunahu kasa da su annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi yace ai ya zaɓi Allah maɗaukakin sarki ya ɗauki ransa don ya riske da su to wannan addu'a malamai suka ce babu laifi idan za ka iya buɗe baki ka riƙa karanta ta Allahumma ighfirni warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la malamai suka ce idan manzon Allah kira da aminci tsara tabbata a gare shi wa qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara amma yana cewa Allahumma ighfirni warhamni Allah ka gafarta min Allah ka marhama bayan kowa ya san dukkanin abinda annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi yayi idan ma yayi mara kyau Allah ya gafarta masa amma yake cewa Allah ka gafarta min Allah ka marhama a numfashin sa na ƙarshe to kaga yan kwaya kuma ni ko kai ina fata an fahimta ya kuma ni ko kai ko da yaushe mutum baya wadatuwa daga rahamar Allah maɗaukakin sarki a duniya ne ko a lahira kisa annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi yake ga mana hatta abin da ya shafi lahira annabi kira da amince sai tabbata a gare shi yace lan yanjuwa ahadun minkum bi amali babu wanda daga cikin ku da aikin sa zai kubata da shi zai kubata saboda aikin da yake yi da sabai suka ce wa anta ya rasulullah hatta anta ya rasulullah haka ya manzo Allah annabi kira da amince sai tabbata a gare shi yace hannu illa ayyata ghammadni Allah bi rahmatin min qabl sai da Allah mutum sarki ya linda yin da falalarsa da kuma rahmat shi sa kowace dan adam baya rabuwa baya iya wadatuwa daga rahmar Allah madaukakin sarki babu ko da shi a cikin neman ta muke a cikin roƙon ta muke kuma a cikin fatan samun ta muke Allah madaukakin sarki kai mana rahama gaba daya to shi sa ɗaya daga cikin addu'o'in da shi zai ce Allahumma ghfirni warhamni wa alhiqni birrafiq al'a'la wannan hadisi bukhari da muslim suka rawaito shi wa anha hadisin gaba shi ma an karɓo shi daga Aisha قالت تشي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قام زن الله تعالى أمسي تقارى تبسى أغريش وهو بالموت الهال ينا جر جر متوعة تشي بالموت ينا جبد متوعة ينا جر جر عنده قدهم فيه ماء أكو سدشي أكو يوتقوريا كون أكو شي أتسنس أكو يروى وهو يدخل يده في القدح النبي تعالى أمسي تقارى تبسى أغريش يدخل يده في القدح ينا شجد هننسى أتكون أن أكشي ديك أكو رواية تقورون ديك تسي ثم يمسع وجهه فالنسي شافه أن روح أفتك السحكة ثم يقول فالنسي يتسي اللهم عني على غمرات الموت والسكرات الموت ألا كتي مكيني أكن ونا ما غاجي نمتوى ده سكرات الموت ده غمرات الموت ديك أبن ديك يتشيني ما غاجي نمتوى abin da yake zuwa mutum dab da zai mutu dab da zai mutu ina fata abin da Allah ya ce waja'at sakratul maut bil haqq dalika ma kunta min tahi wannan hadisi da makaranta ta fuskar isnadi an kuwa bai inganta ba hadisi ne bai yi kamar da Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya ba a fashi a cikin littafinsa Al-Mushkat al-Masabih sai hadisi ne bai inganta ba amma ko ta ruwaya da ta zo wanda annabi kira da amince tsara tabbata a garshi tabbata yana sanya hannunsa a cikin ruwa ya sha ya furo ya shafa a fuskar sa yana cewa la ilaha illallah inna lil maut la sakarat la ilaha illallah kai hakika mutuwa tana da magagi magagin mutuwa kuwa kowanne ɗaya daga cikin adam sai ya rike babu wani wanda zai kauce wannan magagin mutuwa kowace irin mutuwa mutum sai ya samu magagin mutuwa ko da annabawa da manzanni su sun samu wannan magajin mutuwa sai dai fatan Allah madaukakin sarki ya sa ya zo da sauki idan ya tashi zo amma zuwa kan sai ya zo saboda kan wannan hadisi ba za mu tsaya mu dogon bayani akan sa saboda bai inganta ba babu istihbabi wasiyati ahli al-marid wa man yakhdimuhu bil ihsan ilayhi wa ihtimalihi wa as-sabr ala ma yashqu min amrihi وكذا بالوصية بمن قرب السبب موته بحد أو قساس ونحوهما وانا بابي انقوى ما لن يقول لا شيء دنجي مالي بياني اذا مدى مستابن وصيتي دا إيالم ممتي ايوة إيالم ممتي دا سكي فلاد شي وصيتي ومن يخدمه دا وان ديك ما سهيد ما بالإحسان إليه دا كوتا تامس شوا شي مر لا فيها أفوا ما ممتي بمر لا فيها mutum ya mutu kuma ai ba abin da kuma ko mara lafiya iyalan mara lafiya ai musu wasiyyaci da su kula da shi su kyautata masa wa ihtimali da kuma dauke duk wani abu da mara lafiya zai yi dan mara lafiya ɗan uwa yana tattare da dabi'un kala kala da farko yana da saurin hawa da biyu yana da raki haka ne wani lokaci kana jinyarsa amma zai faɗa maka magana da bakema da dadi ba ka bane to a matsayinka na mai duniya ana yi maka wasiyyaci da ka kiyaye wannan ka dauke kai hakuri ka dauka ibada kake dangar samu lada wasabri ala ma yashqu min amrihi da kuma hakuri akan abin da yake da tsayi daga cikin al'amarin wani lokaci mara lafiya idan rashin lafiya ce tsayi zaka ga hatta bayan gida sai dai yayi ami ana akunci ba ka bane yayi amai yayi kaza yayi kaza duk wa zai gyara masu kula da shi kaga ko ashe akwai bukatar a yi musu wasiyyaci da yi da shi ne fi haƙuri su jure su ɗauka wannan aiki da suke aiki ne na samun lada aiki ne na ibada da taimakon dan uwansa, domin kai ma a matsayinka na mai lafiya wanda kake jinya, idan Allah ya juya al'amarin sai ka kuma kai ne a kunce ake kula da kai. Haka ne idan kai wa wancan abin da ba daidai ba, idan aka yi baka ya ka ji daɗi, ba za ka ji daɗi ba, sai kokari ka yi haƙuri ka dani. Saboda jinya yan uwa tana da wahala gaskiya, tana da wahala ƙwarai da gaske. Mara lafiya kusan zuciyarsa a kwata take, to sai an ka lallaɓa shi ana binsa a hankali, in ya faɗa magana ka yi haƙuri ba matsala ka jure. Na biyu lokacin da yake da lafiya bai sai ya gaya maka haka ba, amma yanzu sai ya gaya maka ba matsala sai ka yi haƙuri, lokaci ne insha Allah ta'ala. Wa kadhalika, haka nan kuma bil wasiyati liman quruba sababi mautihi, a mustahab, wannan babu ji mana bayani game da mustahabancin yin wasiyati ga wanda sababin mutuwarsa ya kusanto, bi haddin, ta hanyar yi masa haddi, aw qisasin, ko kuma za a masa qisasi wa nahwihi, ma kuma kamantansu. Abin nufi mutumin da ya je abin da ba daidai ba, wanda ya cancanci haddi na kisa, mutumin da ya kashe wani, mutumin da yake mai aure ne ya zina, wani jin mai hukuncinsu a shari'a shi ne kisan kai. To mutumin da yake da irin wannan hali, kun ga ai shi mutuwarsa ina take, a kusa take, to shi ma kai a matsayinka na ɗan uwansa, ana yi maka wasiyyaci da ka kyautata masa, ka tausasa masa, ka bi shi a hankali. Ina fata an fahimci, ba sai ka je ka rinka tsine masa albarka ba, ka je ka rinka takura masa kai masa kaza, ka je ba haka bane, ka bi shi a hankali. Laifin yayi kuma laifin nan ba kai yayi ba, wai wa Allah yayi wa, kuma Allah ya ce idan yayi ga abin da zai amsa yanzu shi ake jira ya masa, to kai me ne ka ce? Shi ne laifi yan uwa, abin da mutum wani abu shi ne laifi, ko da yaushe kamar mara lafiya, idan mara lafiya ya zo babban abin da ya kamata a rinka kallo shi ne me yake damun sa, dan a magance masa, to me laifi shi ma haka. Misali da zan ba mu shi ne kamar gida ne, kana cikin wani ɗaki kawai sai ka ji wuta ta kama a ɗaya ɗakin da ba ka cikin sa, yanzu me abu na farko da ya kamata ka tsaya da shi shine kokarin kashe wannan wutar da ta kama wancan ɗaki, haka ne? Amma kai saboda kai dan lissafi ne, ka iya lissafi, wuta ta kama wancan ɗaki, kawai sai ka tsaya kana tunani, wayya aka wutar nan ba ta kama, shin hita na bari a kulle, shin gurwashi ne ka baka gama yin lissafin ba za ta cinye wancan ɗakin tsallakon ki ba ta cinye ka, ba haka bane? Amma ka samu ruwa da mataimaka, ka kira wasu a zo a kashe wannan wutar, idan an gama kashe wannan wutar gaba daya, sannan sai ka ga zamu ya haddasa wuta, ba shi kenan ba? Yawwa, yaro ne yanzu da reza a hannunsa ya dauka kawai sai yana wasa sai yake kansa, yanzu mai abu na farko da ya kamata ke masa kai shi asibiti, a je a sa masa magani, a sa a idan an gama sai ka zo ka rinka tunani, to ya aka yi dauki rezan nan ya abin nan, to amma yaro ya yanke kawai sai ka rinka tunani, ya aka yi dauki rezan nan, ya aka yi kaza, kafin ka gama tunani da jininsa ya tsaya ya mutu. To yan uwa mara lafiya shi ma haka, duk lokacin da mutum ya laifi, babban abin da yake bukata shi ne laifin nan da ya riga ya yi, ba haka bane? Yanzu ne yake nema mafita, to sai kamata a samu masa. Amma mutum ya yi laifi kuma ka ɗauko ta jahannama gaba ɗaya ka tura masa, saboda Allah da wanne zai ji? Da fatawarka ko kuma da laifin da ya yi? Ku duba wallahi duk girman laifin mutum idan ya yi, in je wajen annabi kira da amince tsara tabbata a gare shi, ƙarshe mai laifi sai ga ya dawo yana dariya. Ku kalli wancan mutumin da ya zo cikin hadisin Bukhari da Muslim, ya zo ya manzon Allah na halaka, wallahi na shiga uku na lalace, kamar ka faɗa haka, na shiga uku na lalace. Annabi ce me ya fara ka ci shiga uku lalace? Ya Rasulullahi, da azumin nan ana cikin azumin afkawa matata, yanzu idan kai ne ba za ka ce mata da azumi da rana, da rana ana azumi ya afkawa matarsa a lokacin laifi ya yi, annabi kira da abin tsara tabbata a gare shi, tsaya tambayar sa, to kai akai ka afka matarka, to kai akai ka kaza, a'a duk bai wannan ba, sai nuna masa mafita, shin kana da baiwar da zaka yanta? Ya Rasulullahi, wallahi ba ni da komai. Kana da abin da zaka ciyar? Ba ni da shi. Kana da kaza? Ba ni da shi. Komai ba shi ne. Sai annabi ya samu waje ka zo, wani aka cigaba da labari, can sai aka kawo dabino na zakka da yawa, sai annabi kira da amince tsara tabbata a gare shi, sai dauke ka je ka ciyar a matsayin kafara abin da kai. Wannan ban Allah sai ce, ya Rasulullah, wallahi duk garin Madina ne daga bango zuwa bango ba ta laka inna, idan na ji na ce ni kuma na ce ni, wato ku kalla, idan bai ga fuska ba zai shigar da wannan magana, sai shigar ba manzon Allah ya dariya sai da hakurin sa suka bayyana manzon Allah ya ce dauki ka je ka ciyar da iyalinka dan Allah kullun sauki irin manzon Allah tsira da aminci a lokacin da yazo jira yake kawai a ce masa aje a jefe shi amma sai gashi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya samu masa wannan haka nan wani mutum shi ma da ɗansa ne ya zina ɗansa ya zina da matar ubangidansa to haka mutanen ƙauyen suka ce musu ai wallahi ɗanka sai ka bada abin nan dubu abin nan ɗari rago ɗari da kaza da kaza da kaza kuma sai an kulle shi ta samu musu abubuwa da yawa haka nan sai ya tashi to haka ta wajen annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da ya ba manzon Allah labari manzon Allah ya ce a'a da ragunan da ka bar guda 100 da kaza dinka dan neman maka da kayan kaza dan ka tunda saurayi ne bai taba aure ba bulala dai zai masa aje a daure shi shikara dai shi kana yi take ina fata an fahimta ita kuma wannan matar da dan kai zina da ita kai Anas Unais annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ka tafi da sassafa ka je ka tambaye ta shin wannan abin da aka ce tayi idan ta ce tayi ka je ka jefa ta kawai shikenan haka yi da ya gaya mata ita ma kuma a lokacin sai take ta yi aka je aka je kenan to duk mutumin da ya zo da tashin hankali sai wajen Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wallahi sai ya samu shi abin da ya kamata mamaye kasance ke amma mutum ya yi laifi kuma kana ɗauko wuta gaba ɗaya kana tura masa ai wani ba mutumin kirki ba ne wani idan mutum ya yi laifi ka sani cewa wannan abin da ya dama ɓangare ne na rayuwarsa Allah maɗaukakin sarki shi ya ce kada a yi laifuffuka yanzu faɗin da Allah maɗaukakin sarki bai isa ba ya isa kasance mutum ya dinga duk abin da yake ba daidai ba Allah ya ce kada a yi zina kada a sha giya kada a yi ƙarya kada a yi sata kada a yi tata kada a yi kaza wannan kaɗai maganar ta isa amma saboda Allah shi ya lice mu ya san halittar mu dole za mu saba wannan sai sanya doka kuma sai ce mutumin da ya kaza a yi masa kaza mutumin da ya a wancan abin da Allah ya ce kada a yi kaza bai isa ba ne wai bai isa ba kawai mutum ya daina abin da yake amma me yasa Allah ya san a yi sa doka saboda ya riga ya san laifi bangare ne na rayuwar magaba to idan mutum ya yi abu sai a samu masa hanyar da ya kamata ya samu mafita ba a ƙara tura shi cikin laifin Allah ya samu dace bari mu karanta hadisi عن عمران ابن الحسين رضي الله عنهما أنكر قدر عمران بن حسين يدى الله تعالى تبتع أجريس أن امرأة من زهينة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وتمتى لقد قبيلة زهينة تاغو وزن أن نبس إرادة أمن في سارة تبتع أجريس وهي قبلة من الزنا ونما تر سنة أو كده تكي أماتك النزنين إنها فاتة أم فهمتها وزن واتزوه wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qalat ya rasulullah sai ta ce ya manzon Allah asabtu haddan fa aqimhu alayya na ya abin da ya cancanta ayi min haddi a tsaye min da shi ina fata an fahimta ita da kanta ta kawo kanta kuma mai aure ce ta yi aure ta san ƙarshen hukuncin da zai mata shine kisa amma ta kawo kanta saboda imaninta ya turo ta ya hankaɗo ta ba za ta iya zama haka ba annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi fada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam waliyaha sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kira waliyinta majibincin al'amarinta fa qala yace masa ahsin ilaiha kaje ka kyautata mata kun ji malika ya dinmu ko yawwa me tai wannan matar zina amma mai annabi ya ce aje ai mata ne a tsire mata albarka a kulle ta a zage ta ahsin ilaiha ka je ka kyautata mata haka manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam fa idza wada'at idan ta haife abin da ke cikin ta fa tin biha ka dawo man da ita fa fa'ala wannan mutum ya je kyautata mata sai da ta haihu sannan ya dawo da ita fa amara biha annabi sallallahu alaihi wasallam annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi umarni wa shuddat alaiha thiyabuha aka daure tufafinta a jikinta aka tamke shi yadda ko da ana jifanta ba za ta yi tsirara ba ina fata an fahimta shine amfanin daure tufafinta a jikinta sosai ta yadda ba za ta yi tsirara ba tsallacin ta bayyana saboda martabata da kimarta thumma amara biha farujna dan sai annabi irada amince tsara tabbata a gare shi umri da ita kuma aka jefe ta thumma salla alaiha sannan kuma shi da kansa irada amince tsara tabbata a gare shi zai tsaya akan ta yi mata sallah wanda ku annabi irada amince tsara tabbata a gare shi yace wannan kabarbara naku da kuke gani a ciki suke da duhu dan kam yace sallata a gare ku shine abin da yake jawo Allah fasassar shi na haska kabarbaran ku da ita idan manzon Allah ya tsaya wa mutum sallah akan gawarsa yana masa addu'a to kamar ceto yake nema wajen Allah Allah ya gafarta masa to saboda wannan sai Allah daukan sarki ya haska kabarin mutum saboda addu'ar da manzon Allah tsira da amince tsara tabbata a gare shi ma to wannan shine ita wannan mata mai suna Juhaymiya ya kabilar Juhayla abin da ya faru shine ta zo wajen annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ta ce ya rasulullah na yi zina a tsarkake ni karan farko yadda su bayan suka nuna sai annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ya kauda kai baya san haka baya san magana ta ƙara faɗa manzon Allah tsira da amince tsara tabbata a gare shi ya kauda kai shine sai ta ce ya rasulullah aturidu an taruddani kama radatta ma idan ya manzon Allah kana so kame da ni kai min irin abin da kai wa ma'i ai san kin san ma'i ko shi ma ma'i wani matashi ne daga cikin matasa wanda ya taɓa yin aure a lokacin annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi sai ya samu kuyangar ɗaya daga cikin sahaba ina ji sa'atan Abi Waqqas ne sai ya zina da ita bayan ya zina da ita ya gama shi dan kenan kuma sai imani ya dawo to laka sai imanin sa ya kasa samun nutsuwa da wannan abin din sai ya zo sayyidina Abu Bakar sai Abu Bakar daga abin da yace ai ni shawara da zan baka shine ka je ka tubi tsakaninka da Allah kada ka je ka gaya wa annabi bai yadda ba saboda imanin bai gamsu ba bai gamsu da cewa yayi irin wannan aikin ya ci gaba da zama a cikin ya ci gaba da zama a tafiya a cikin mutane ba tare da an karfafe shi yace mun sai da Umar sai da Umar shi ma ya bashi shawara irin wacce sai da Abu Bakar ma yace ka je ka tubi tsakaninka da Allah kada ka je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ma izbe gamsu ba sai ta fodan wadda uban gidan mai kuyangar da ya zina da ita shine sa'i idan ban manta ba daidai ya gaya masa cewa gashi da kuyangar ka ne zina to shi kenan ne zai abin da zan gama shi daga tabozan annabi da zai gaya masa sallallahu alaihi wa sallam to da kai zai gaya manzon Allah tsira da amince tsara tabbata a gare shi annabi ya dauke kai ya dawo ta nan bangaren manzon Allah ya dauke kai ya ƙara dawo ta nan manzon Allah ya dauke kai duk abin da annabi yake so me ya tashi ya je tubu tsakaninsa da Allah shikenan inda ku san sauki ake nema mai laifi ba bala'i ya ƙara dawo ta nan bangaren manzon Allah tsira da amince tsara tabbata a gare shi kalle shi ce kai anya kana da hankali abika junun kana da hankali ko rasna ki ya manzon Allah lafiya ta kalau manzon Allah ce a shanshana bakin sa anya wannan da biya ta giya ba ko ce a cikin hankalin sa yake magana ko manzon Allah ce wallahi yake ya rasulullahi wallahi ba ni ba giya bana shanshi manzon Allah ya rika mai tambaye yake to ko dai rungumar ta kai ba ta zuwa kai da ita a'aya manzon Allah ko dai kaza kai mata a'aya mai annabi ya rinka kawo masa hanyoyi don ya goce da a lokacin ya ce ya rasulullah kaza ne mata shikenan annabi zai tafi kace maka je ka tuma tsakaninka da Allah shikenan an mutu manzon Allah sai dai masa ko dai kaza din ka kasa a cikin kaza din ka yi haka ne ya manzon Allah to ya za a kenan shikenan idan al'amari ya zo dan ko wajen alƙali a kotu to a lokacin kuma ƴan uwa babu ceto dole ta zartar da hukuncin Allah sau da kama zan Allah ya ce a je a jefe shi aka tafi sabai aka tafi aka ji ana jefe shi aka fara jifan sai ji zafin jifa sai gudu da ya gudu sai wasu daga tsusa bai suka bi shi suka cin masa suka ƙara suka shi ɗaya daga ciki sun dawo shi yake ba manzon Allah labari ya so la ai har ya gudu na ƙure mai gudu ne bi shi sai na je na ƙara sashi Allah ce me yasa ka je ka ƙara sashi ya ɗauka gudun tai manzon Allah ce me yasa baka bar shi ya dawo ba ka sani ko zuwa zai jinga yi tirafin su dai dan ba shi ya yi ba idan ya dawo ce ya fasa ba shi yayi ba shi kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ta shiga wato abin da nake so na gugu shine ba wai kisan ake bukata ba yanzu ba kisan ake bukata ba kisan ake bukata haka aka jefe to shin kake so da manzon Allah ya rasulullah kana so kamar da ni ne ka ci saurara ta kamar da kai ma ini shi manzon Allah ya ce to shikenan ina waliyinta sai gashi kan yi ka cigaba da kula da ita da aka ce zai cigaba da kula da ita ba fa daure ta ba an fahimta ba wani daki yasa ta kulle ba idan ta tashi ta bagare shikenan ba wanda zai ce ina take manzon Allah bai karatu bayan sai da ta gama duk abin da take sannan ta tashi ita da wannan walina ta suka dawo wajen annabi kira da amince tsara tabbata a gare ki da da sabuwar haihuwa manzon Allah kira da amince tsara tabbata a gare ki sai ki je ki shayar da shi har sai kin yayi shi ko Allah ba har sai ta yayi sai je ta ci gaba da shayar da ɗan nan furi take yawo babu wanda yake binta babu ƴan sanda ba sojoji ba akwai furi take yawo sai je ta shayar da ɗan nan har ya iya cin abinci sannan ta ɗauko shi ta zo da shi wajen annabi kira da amince tsara tabbata a gare shi a wata ruwan aka ce akwai gurasa a nan sai nan sai da ya iya mai kinan cin abinci sannan annabi kira da amince tsara tabbata a gare shi ya karɓi ɗan ya miƙa shi zuwa ga wannan walidi ya sai a je a jefe ta shi ne bayan an jefe ta ɗaya daga cikin sabai jini ne ya fallasa mata sai yake cewa ya yi wata mummunan magana a kan ta shine annabi kira da amince tsara tabbata a gare shi ya ce wallahi ta yi tuban da za a raba wa dukkanin mutanen Madina da wasu aski tuban da ta yi da za a ɗauki tuban ta a raba wa dukkanin mutanen Madina to dukkanin su da tuban ta ita kadai ya ishe su ita kadai ƴan uwa kwalla mai tai jina ce fa shi sa ƴan uwa da yawa yin ta yi ya ke cewa wasu laifi za su yi laifin da za musu sanadiyar shiga aljanna mutum zai wani laifin abin ya dame shi zai ta tuba wanda tuban kuma Allah maɗaukakin sarki ya karɓa da aikinsa da yake yi da na yau da kullum Allah maɗaukakin sarki bai karɓe shi ba wannan tuban Allah ya karɓa ya misa gafara saboda to a ko da shi ƴan uwa abin da nake ja mana hankali ƙarshen wannan hadisi mu daina ƙoƙarin binciko laifukan junanmu dole sai na binciko abin da wani yake bara kyau da in je in yaɗa ko laifin wani ne ya fito me ya riba ka a ciki ka je ka yaɗa idan wani ya laifin nan laifin sa tsakanin sa ne da Allah madaukakin sarki kuma Allah yawa Allah kuma zai masa sakamako daidai da abin da ya aikata amma baka san cewa kai fadar da ka je kana yi wani abin kuma kake dorawa kanka ba wanda shi kuma rage masa kake yi baka san haka ba kowanne ɗin laifin mutum ne wallahi in dai ba laifin da shari'a ta yadda a faɗa ba ne ka je kana faɗa wani wane ya yi kaza ya kaza wallahi sun namun sa kake kuma ranar tashin kiyama ladan ka za a ɗauka a mai yanzu mutum shi kadai ya je wani laifi shi kadai ya je gunduma wani laifi don mutanen garin kuma suna magana a kansa kowa yana munafincin sa to shi laifin nan da ya yi idan aka tattaro ayyukan ladan da zai samu sai ya ga ya balas ba haka ba ne wallahi sai ya ga ya balas Allah to can ana ana gulmasa nan ana gulmasa to je da mutum miliyan ɗaya ana gulmasa kuma akwai wanda Allah zai bari ne akwai wanda gulmasa gulmace gulmancin kuma salati ne kowa gulmasa gulmace duk wanda ya gulma wallahi gulme kuma sai Allah ya tume shi akai ina ruwanka ka je da abin da yake gaban ka kai ma ya kowa ya bani shi waye ba ya sako to kowa ya je nasa kowa ya je ya tuba wa Allah akan nasa kowa ya je da abin da yake da mu amma ka sai dole sai ka sa baki akan abin da wani ka ga wani na hakiki cewa ai kaza ai kaza haba da Allah Allah ya kyauta ba wushe sai kukan kurciya ma jawabi wannan mata annabi kira da amince tsara tabbata a gare shi yayi mata sallah malli sai da muka yadda muka ji shine annabi kira da amince tsara tabbata a gare shi Umar ko walinta da ya mata me ya kyautata mata مالك باب جواز قول المريض أنا وجع أو شديد الوجع أو موعق أو وار أصاه ونحو ذلك وبيان أنه لا كراهة في ذلك إذا لم يكن ذلك على سبيل التسخط وإظهار الجزاء وأنا بابي زي بياني جمد حالة فأنا مالا لا فيها إذا ما شلنا فيها يتي kai amma ba ni da lafiya ko ya ce ina cikin tsananin rashin lafiya ko ya ce zazzaɓi yana damuna ko ya ce wayo Allah kaina shi ne wara asawu ina fata an fahimta wayo Allah kaina duk babu ne wani hanyar zalika da makamantan wannan da kuma bayani a kan ba makaruhi ba ne idan mutum zai faɗi hakan ba da niyyar kai ƙara Allah maɗaukakin sarki wajen mutane ba shine at-tasakhkhuf ba kai ƙara Allah madaukakin sarki kake a wajen mutane ba wa izhal zai da kuma bayyana raki wa mutane ba dan ba kai ne dan wannan ba shi sa larabawa galibi idan suna so su baka labari na rashin lafiya ne suka ce kai ne na ci za su ce sai su ce maka ikhbaran la shakwa wallahi kai ne na ci amma fa ikhbaran la shakwa wai labari yake baka ba fa kuka ba fa ƙara yake ba ƙara Allah yake kawo maka ina fata an fahimta to babu laifi idan ka ce kai amma ina fama da ciwon kai ka faɗa domin abin yana damun ka ba ka faɗa ba idan ka kai ƙara Allah madaukakin sarki ina fata an gane ko yawa to wannan zamu ji insha Allah ta'ala عن ابن مسعود رضي الله عنه قال أنكر قولك عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى ثبت أجريشيتي دكلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعفو ناشق وجن أن نبس إرادة أبو سيس أرى ثبت أجريشي الهالي ألوغو سنين أسفن حال جزئين ذاتي يتي فما سيسته سين شاف جكين أن نبس إرادة أبو سيس أرى ثبت أجريشي إجوا جس هذه عبد الله بن مسعود yace fa qultu sai nace innaka latuka waka'an shadida ya rasulullah hakika kana da zazzabi mai tsanani irin wannan zafi haka fa qala sai annabi kira da amince tsara tabbata a gare shi yace ajal ma'ana eh da ajal da na abda ma'ana sai a larabci haka ne inni wa'aku kama yu'aku rajulani minkum ai nakan yi zazzabi ne ko masassara irin yadda mutane guda biyu suke a cikin ma'ana irin zazzabin da za a tsora mutum biyu ni kaɗai ake tsora mushi ina fatan fahimta haka annabawan Allah madaukakin sarki Allah ke ɓance su da abubuwa a mabambanta juna na falala da kuma waɗanda suke marasa daɗi misali annabi tsira da amince ƙara tabbata a gare shi da sauran annabawan uwansa Allah yakan ba su ƙarfi fiye da yadda yake bawa gama garin mutane ƙarfi wanda ba su ba karfin annabi irin karfin tsira ta jiki ta sha bamban da karfin mutumin da ba annabi bane ga magaran mutane irin mu an fahimta ku kalli kisa annabi Musa wada khala almadinata ala hin ghaflatin min ahli ya fa wajada fiha rajulain yaqtatilani hadha min shi'atihi wa hadha min aduwwi fastagafa alladhi min shi'atihi ala alladhi to me zai faru fa wa kazahu Musa fa qada alayhi lokacin da annabi Musa ya je wuta sai ya tarar da ɗaya bakin ne dan fi dan abin da suka rauna ɗaya kuma banu Isra'ila ne dan kabilar suna rigima shi wannan bakin da ɗin zai ci zalin wancan banu Isra'ila annabi Musa kuma da zai bari daga iyalin shi sanya hannun da zai tunkuɗe wancan bakin ɗin tunkuɗewa kawai faqa ba alai sai faɗe musu to ƙashin annabi ɗaya ne da ƙashin magaran mutane kawai tunkuɗe shi sai faɗe musu to haka Allah madaukakin sarki yake fifita annabawansa da ƙarfi a bangaren abin da duk ya shafi rayuwa sama da ƙarfin da yake ba mutane to idan an tashi tsora musu cuta ma cutar da za a tsora mutum biyu haka ake tsora annabi daga cikin annabawan Allah malamai suka ce Allah madaukakin sarki ne musu haka ne saboda ne saboda su yi haƙuri ya ninka musu kuma ladan haƙuri yadda ake ba su cuta ake sa musu cuta ta mutum biyu fa haka za a ba su lada shi ma ninkin ba ninkin annabi kira da amince tsara tabbata a gare shi a kun ga da kansa ya nuna Abdullahi dan Mas'ud cewa haka ne ana tsora masa cuta amma cutar da ake tsora masa ta mutum biyu ne daga cikin mutanen da ba annabawa ga magaran mutane irin mutum wannan hadisi muttafaqun alaihi bukhari da muslim ne suka rawaito shi wa an sa'id bin awan sa'ad bin abi qasim radiyallahu anhu qala an karbo daga sahabban Abi Waqqas yadda Allah ta tabbata a gari shi yace ja'ani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya'uduni annabi kira da amince ta tabbata a gari shi yazo jina dan ya duba ni min waje in shaddadi saboda rashin lafiyar da ta tsananta a gare ni fa qultu sai nace da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam balaga bi matara ya manzon Allah rashin lafiyar nan ta kai min yadda ka danna a cikin ta ta kai min tsananin da ka ganni a cikin ta yanzu wa ana gumale kuma ni mutum ne ma'abokin dukiya wannan hadisi sautin da ya gabata amin isharar su ko yawwa wala yarithuni illa ibnati babu wanda zai gaje ni sai ƴata guda ɗaya wa zakara alhadisa sai ambaci hadisi zuwa ƙarshen sa wanda mun yi bayanin hadisin sautin da ya gabata sa'adu kan abu ya kasu da ya je garin makka na ji shekarar da aka fito makka ne sai kasance a rashin lafiya ta same shi to shi babban bakin cikin zarfikai su shine ya mutu a garin Makka, tunda yayi hijira daga garin Makka ya koma ina Madina, ya dawo Makka kuma ya mutu anan, ba abu ne mai daɗi ba. Garin da kai hijira ka bar shi, to ba a so ka mutu. To haka sai ya ce gaya wa Annabi tsira da amince tsira tabbata abin da ya dame shi. To malli shadi a cikin wannan hadisi shine fadin sa da yace balagadi matara, kaga yadda rashin lafiya ta tsananta a gare ni ya manzon Allah. To babu laifi idan mutum ya faɗa haka, musamman ga mutumin da kasan zai baka gudunmawa wajen addu'a ko magani ko likita ko abin da ya kama da haka. Wa an al-Qasim bin Muhammad qala, an karɓo daga al-Qasim dan Muhammad qala, yace qalat Aisha radhiyallahu anha, na Aisha yarda Allah ta ƙara tabbata a gare ta, tace wa ra'sahu wayyo kaina. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله تعالى امتي ستار تبتا غري شي يتي بل انا وارى اصاب بري ني كما ان شي ويو كاينا انا فاتان تنجا انا عائشه كانت هنا تي تي ويو كاينا كاينا هنا تي كاينا ياي ذاتي تي النبي تي اي ني كما ان شي ويو كاينا دني ما كان ناو ذاتي يتي تو اغبا قراشن حديثن سي النبي تعالى امتي ستار تبتا غري شي يتي كما اي ناسو اتي zaki riga na mutuwa ya kasance ni ne da kaina zan miki wanka in sa miki linkafani in dauke ki da hannuna in ji an banne ba wannan zai miki wanka ba saboda yadda yake kan yake san take kishin idan ni zan miki wannan da kaina ita kuma da yake mace ce ko san mata kuma da kishi akwai abin da take tunani da mace tace bayan ka je ka binne ni ka dawo kuma ka zo ka kwanta da ɗiri gaskiya matan ka akan gada ba mata ke ne sai dai a hakuri to وذكر الحديث في أم حديث جوار أرسي رواه البخاري إمام البخاري يكتب شيء ثم أني شاهد أسكين حديث الشيء فقط أن نبت إرادة أمتي سأرى تبتع أغريشي دكنسا سوى وارا أصاو أنا إيش أتاتيني وارا أصاو شما يتسي متمي وارا أصاو كاق عند أتباب كيبا من الله زي بتع زي هانات ثم ما إقرار سبك إيقا شما يفعل دكنا صلى الله عليه وسلم ما قلي زام الشقباب التلقيب المهضر أمكم اللوك تسياي معتبر zama da kata anan babu da zai bayani game da idan mutum ya zo mutuwa me ya kamata a yi masa insha Allah ta'ala sai ne zo anan zama tashi abin da muka faɗi daidai Allah ba mu ladan gaba daya kuskuren da muka kuma Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa la hawla wa la quwwata illa billah wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.